Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 16 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
To Binta, jami'ai a Ukraine sun ce adadin mutanen da suka mutu a harin makami mai linzami da Russia ta kai a garin Dnipro ya kai 35. A ƙasar Nepal an fara zaman makoki a yau Litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman fasinja ya faɗi dauke da mutum 72. Sannan za ku ji cewa hukumomin Italiya sun kama wani kasurgumin shugaban wata kungiyar 'yan mafia bayan shekaru 30 da aka yi ana neman shi ruwa a jallo.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa jiya a Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan masu ibada a cocin New Life Church a jihar Katsina, inda suka yi garkuwa da mutane 9 ciki har da mata masu shayarwa guda 2 da kuma jariransu.
Rayin daji dauke da bundugu sun shiga New Life Church. Lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta, sun tafi da mata guda 7 da wasu mata 2 waɗanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayansu baki daya, suka yi cikin daji da su.
To haka kuma gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan wani mummunan kisan killa da aka yi wa wani babban malami a cocin Katolika na jihar da safiyar jiya Lahadi. Sannan za a ji cewa ana kan bayar da horo ma kwamandojin 'yan sanda kan yadda za su yi aiki mai inganci a lokacin zaɓe. Kuma muna tafi da shirin ilimi ga garkuwar ɗan adam wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar, da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Jami'ai a Ukraine a yau Litinin sun ce adadin mutanen da harin makami mai linzami da Russia ta kai kan wani gari da ake kira Dnipro ya kai 35, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu. Yadda ma'aikatan ayyukan ceto ke ci gaba da gudanar da ayyukansu kenan a yau Litinin a ginin da aka kai harin. Gwamnan jihar yankin na Dnipro, Valentin Reshenko, ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikkata, sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba. A ranar Asabar, Rasha ta kai hari da makami mai linzami kirar KH-22 wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira Kursk. Dakarun Ukraine sun ce sun kakkaɓo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da Rasha ta harba a ranar. Ana zaman makoki a ƙasar Nepal a yau Litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin Yeti dauke da fasinja 72 da matukansa ya faɗi. Jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin Pokhara da ya yi fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin Kathmandu. Jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar ATR-72. A cewar hukumomin, har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan hadarin ba wanda ya auku a yankin tsaunin Himalaya. Hadarin da rabon da aga irinsa tun shekaru 30 da suka gabata. A yau Litinin, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce masu ayyukan ceto sun yi nasarar gano gawarwaki 68.
Tonan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Najeriya jiya wasu 'yan bindiga sun kai hari kan masu ibada a cocin New Life Church, inda suka yi garkuwa da mutane 9 ciki har da mata masu shayarwa guda 2 da kuma jariransu. Dandunar 'yan sanda ta tabbatar da akuwar lamarin a yankin karamar hukumar Kankara a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Daga Katsina, wakilin murya Amurka Sani Shu'aibu Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani.
Da ranar jiya ne labari ya bazo cewa wasu mahara 'yan bindiga 'yan ta'adda wato suka kai farmaki a cikin ƙaramar hukumar mulki ta Kankara, inda suka je wata majami'a har suka yi garkuwa da wasu mata da dama, wanda haka ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin cikakken labarin yadda al'amarin ya wakana da kuma taƙilin adadin waɗanda iftila'in ya faɗa mawa. Rakaɗe, wani al'amari da ya faru jiya muke gaskiyarsa da kuma yadda abubuwan suka wakana?
To abin da ya faru jiya da misalin
karfe 7 na safe a je kenan barayin daji dauke da bundugu kira AK-47 waɗanda ba iya tantance yawan su ba sun shiga wani kauye da ake cewa dan mai tsauni kuma suka je wata majami'a wacce ake kira New Life Church ta dan mai tsauni kauyen dan Murabu dake karamar hukumar Kankara kuma lokacin da suka je suka tarar da masu bauta suna bauta sun sami wani fasto limamin coci mai suna Haruna kuma inda suka far mushi da duka da sanduna har suka karya masa hannu sannan daga nan sun tafi da mata guda 7 akwai Rabi Isiyaku ɗan shekara 15 Rabi Sa'idu karama ɗan shekara 36 da Rabi Sa'idu babba ɗan shekara 49 da Saratu Hadi ɗan shekara 27 da Lusaibu Shaibu ɗan shekara 13 da wasu mata biyu waɗanda yake masu shayarwa suna da jarirai a bayansu wannan shi ya haɗa mata 7 da su waɗannan jarirai guda biyu waɗanda suke yara a baya wanda ya haɗa mutum 9 kenan gabaki ɗaya suka yi cikin daji da su kuma lokacin da DPO na Kankara ya jagoranci 'yan sanda da 'yan bijilante suka je wannan wuri lokacin su waɗannan barayi sun riga sun tafi da waɗannan mutane daga bisani mai girma kwamishin sanda ya ba da umarni DPOs da suke a waɗannan ke makotaka da wannan ƙaramar hukuma da su daddatse wasu hanyoyi musamman inda aka san cewa watakila barayin nan za su bi da mutane to har ila yau dai yanzu zancen da nake maka ana ta ƙoƙarin gano inda aka tafi da waɗannan bayan Allah ba ma 'yan sanda kaɗai ba duka jami'an tsaro da sojoji da DSS da rundunar 'yan sanda ta farin kaya wato civil defense duk ana kan wannan al'amari domin a ga cewa an ceto waɗannan mutane da aka sace waɗanda kuma dukansu mata ne.
Bayanai daga wajen shi mai ba da shawara ta ɓangaren addinin mabiya addinin Kirista suna nuna cewa kaman mutanen da suka faɗi ya kai wajen 20. Yanzu wannan shine wanda aka tantance kenan koko?
Gaskiya ne wannan shine wanda aka tantance kuma jami'anmu sun je har inda wannan abu ya faru da su kansu mutanen gari wanda sun tattambaya akwai waɗanda suka ɗauki jawabinsu lokacin da muke gudanar da bincike har ita wannan majami'a an je shi Pastor Haruna ya gana da DPO namu kuma abin da suka tabbatar mana da mutanen da aka ɗiba mata 7 sai waɗannan jarirai guda 2 da yake tare da waɗannan mata.
To yanzu ya labaya shi pastor din yanayin launin da ya ji.
An ɗauke shi an kai shi asibiti General Hospital na Kankara inda zancen da nake maka haka yana karɓar magani a wurin.
Kakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Sani Shaibu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla an gaishe ka Sani Shaibu Malumfashi har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud da karshen labaran duniya.
Hukumomi a Italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafia mai suna Matteo Messina Denaro.
Oggi 16 gennaio 2023 i carabinieri.
Wani kwamandan dakarun Italiya kenan yake cewa an kama shugaban kungiyar ta mafia mai suna Cosa Nostra ne bayan shekaru 30 da aka kwashe ana neman sa yayin da ya je wani asibiti don duba lafiyarsa a garin Palermo. Wata kafar talabijin ɗin ƙasar Italiya ta ce an kai Denaro wani oyayyen wuri da ba a bayyana ba bayan da aka kama shi. A shekarun baya an yanke masa hukunci ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da ya aikata. Ciki har da halaka wasu masu shigar da ƙara biyu da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta Italiya. Ɗan shekaru 60 Denaro wanda ya ɓace tun yana matashi zai fuskanci tuhume-tuhume da dama. Ya kuma taɓa sanatun ƙahon cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta. A yau Litinin Amurkawa suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren ɗan fafutukar 'yancin bil'adama marigayi Dr. Martin Luther King Jr. Wannan rana ta kasance hutu a duk faɗin Amurka yayin da ake bikin tunawa da Dr. King. A shekarar 1983 tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ya rattaba hannu kan dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi. Akan yi bikin ne a duk Litinin ɗin da ta yi kusa da ranar haihuwarsa, wato 15 ga watan Janairu, inda a jiya ya cika shekaru 94 da haihuwa da a ce yana raye. A shekarar 1968 aka kashe Martin Luther King a garin Memphis da ke jihar Tennessee a lokacin yana ɗan shekara 39.
Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. har yanzu muna Najeriya akan batun yan bindiga, inda gwamnatin jihar Neja ta ce tana gudanar da bincike akan wani mummunan kisan gilla da aka yi wa wani babban malami a cocin Katolika na jihar. Rahotanni dai sun nuna cewa da sanyin safiyar Lahadi da ta gabata ne, wasu mutane dauke da bindigogi suka afka gidan Rabrem Isaac Achi, inda suka banka wuta ya kone kurmus. Ga Mustafa Nasiru Batsari, wakilin murya Amurka da ke jihar Neja da rahoton.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana gudanar da bincike akan mummunan kisan gillar da aka yi ma babban malami a cocin Katolika a jihar a ranar Lahadin nan da ta gabata. Rahotanni dai sun nuna cewa da sanyin safiyar Lahadin ne wasu mahara dauke da bindigogi suka auka gidan Rabaran Isaac Achi da ke garin Kafin Koro ta karamar hukumar Fayo Koro, inda suka banka wa gidan wuta ya kone kurmus a ciki har da shi rabaran din. Sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matene ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu, kuma sun yi Allah wadai da kisan, sannan suna gudanar da bincike kamar yadda ya yi karin bayani.
Abu ne wanda yake kamar yadda muka sani, muna bakin ciki da cewa wannan ya faru, kuma wannan aikin yan ta'adda ne. Bandits sun shigo Kafin Koro suka yi kuma wannan auka-auka na kone gidan Reverend din da kuma shi Reverend din a ciki. To har yanzu jama'an tsaro an watsa su kota ina su tabbata sun bi waɗannan yan ta'adda din mugabin da zai faru.
Na'am, rahotanni sun nuna har ya zuwa wayewar garin Litinin din nan akwai motsinsu ta shiyan sarkin fawa da Kafin Koro din nan. Akwai kuna da wannan labari?
Muna da shi, duk yana cikin tsare-tsaren da muke yi.
Tuni dai kungiyar Kristoci ta kan ta nuna damuwa akan wannan tashin hankali, sannan ta buƙaci da a gudanar da bincike. Mr. Dan Atori shi ne kakakin kungiyar Kristoci ta kan a jihar Niger.
Can condemn the killing of the priest Reverend Father Isaac Achi.
Yace kan ta yi Allah wadai da kisan, kuma muna kira ga duk wasu masu ruwa da tsaki da suka hada da jami'an tsaro da su hanzarta binciko waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki, ta yadda doka za ta yi aiki a kansu domin ya zama darasi ga na baya. A wani labarin kuma, yanzu haka gwamnatin jihar Niger ta kafa dokar hana yawo ko kuma fita a garin Lambata ta karamar hukumar Gurara bayan wani rikicin sarauta da ya yi sanadiyar hallaka sarkin garin na Lambata Alhaji Muhammad Abdurra'ub, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya yi karin bayani.
Lambata kamar yadda ka sani shi daga can an kashe shi, kuma wannan abu ne wanda yake dole ya bakin ciki da shi, abu wanda yake sarki gaba daya a ce an shiga gidan shi an sare shi haya mutu.
Amma an samu kama wasu daga ciki koko dai ana da bincike?
Ana bincike domin abin da ke faruwa, bayanin da muka samu duk koyansu da makwabtan shi da kuma nan ma cikin gidansu har yanzu ba su gane waye ne. To kan da aka kafa na fita karfe 6 da marance zuwa karfe 6 na safe.
Akwai adadin da aka diba dokar za ta
yi? Ba, an ga hankalin kowa ya kwanta.
Rahotanni dai daga yankin na nuna cewa ya zuwa yanzu kura ta lafa a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla, a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. To, headquarter rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara wani shirin horas da kwamandojin rundunoninta na kwantar da tarzoma su 79 don tabbatar da zama cikin ɗamara kafin lokacin babban zaɓe na ƙasa da za a yi a watan Fabrairu mai zuwa. Daga Abuja, wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da rahoton.
Hedkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara wani shirin horas da kwamandojin rundunoninta na kwantar da tarzoma don tabbatar da zama cikin shirin kota kwana kafin lokaci da kuma bayan babban zaben da za a yi a Najeriya cikin wannan shekara. horon da za a shafe makonni biyu ana yin sa. Kazalika ana sa ran zai tasiri wurin samar da tsaro yayin zaben, sannan za a horar da 'yan sandan yadda za su nakalce sarraf sabbin na'urorin kwantar da tarzoma irin na zamani da aka samar musu, sannan kuma su kware wurin tunkarar duk wani kalubalen tsaro musamman irin na kwantan bauna, sarrafa makamai da dai sauransu. Da yake jawabi ga kwamandojin 'yan sandan kwantar da tarzoman na Najeriya, Sofeta Janar na 'yan sandan kasar Usman Alkali Baba ya hore su da su yi kyakkyawan amfani da wannan horo wurin kokarin samar da cikakken tsaro da zai kai ga samun zaben gaskiya mai cike da adalci. To ko yaya masana ke kallon hakan? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja.
An san cewa dai zabunan da ake a Najeriya suna zuwa da wato take-take na tashin hankali, kuma wa'annan take-take na tashin hankali wani lokaci suna kaiwa har da zubar da jini da rashin rayuka. Saka hukumomin da suke wannan shiri ya kamata a ce suna wa mutanansu horon, amma horon ya zamana cewa horon kawo zaman lafiya ba horon wato tunanin cewa tashin hankali zai ya faruwa ba, kuma matakan da dole sai an dauka dan wannan tashin hankali ya faru. Dan ba a tunanin ko sare cewa idan dai an yi zabe mai adalci tashin hankali zai iya biyo bayansa, a tabbatar cewa an yi zabe a cikin adalci. Amma har za a ce za a wato canza yanayin wato zamantakewar mutane da maslahatsu saboda a tabbatar da zabe, to wanda kilan abinda aka tabbatar din zai iya zama ba abin da mutane suke so bane, amma kuma jami'an tsaro su zo su yi muzurai, su ja ido, su jan ido su yi wa mutane abin da suke so. Wannan shine abin da masu san demokradiyya suke jin tsoro.
A bangaren su suma 'yan siyasa sun yi tsokaci. Comrade Sa'idu Bello da ke zama jigo a jam'iyyar PDP mai adawa ya yi kiran a yi taka tsantsan.
In za su yi yana da kyau su tsare lafiya da kayan gwamnati bisa hakikanin gaskiya da adalci da kuma sanin tsaro na gaske a ƙasa. Amma kada su zo su ce za su yi wa wata jam'iyya aiki.
To sai dai kuma Dr. Garis Gololo na jam'iyyar APC ya ce wannan horo ya zo daidai lokacin da ya dace.
Saboda in an forar da kai shine za ka san meye zaben da za ka yi kuma ya yake. Amma in ba forar da kai ba ya baka san meye zaben ba, amma ya ka forar da kai za ka san meye zaben kuma ya yake. Kuma za ka gane cewa wannan zaben yana da muhimmanci sosai.
To a gaida Hassan Maila kana da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne na safe da minti 10:17, karfe 4 kenan na yamma da minti 10:17 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 10:17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Ma sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirinmu na yau zai leka kasashen Ghana ne da kuma jamhuriyar Niger, inda matsalar amfani da kafofin sada zumunta daban-daban da dalibai ke yi a makarantun Ghana ke ciwo iyaye da kuma malamai tuwo a ƙwarya. Da kuma a jamhuriyar Niger, malaman makarantun koyar da ayyukan hannu ke bayyana damuwa game da makomar dalibai bayan da hukumomin ilimi suka soke tsarin bitar karatu da tantance dalibai. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Ilimi ne abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Da farko dai zan mika ku ne ga wakilinmu Hawwa Abdulkarim daga kasar Ghana.
Kamar yadda ya zama ruwan dare gama gari, mafi yawancin dalibai na ɓata lokacinsu wajen amfani da wayar salula da suke shiga manhajoji kamar Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da WhatsApp da dai makamantansu. Duk da cewa hukumar kula da ilimi ta kasar Ghana bata ba da izinin ɗauka ko amfani da wayoyi a farfajiyar makarantu ba, wasu ɗaliban sanye da rigar makarantu suna amfani da wayoyinsu akan hanyarsu zuwa ko dawowa daga makaranta. Malam Isa, malami da ke koyarwa a makarantar secondary, ya nuna irin kalubale da suke fuskanta da ɗalibai masu kawo waya a makarantu.
Makarantun gwamnati muke karantarwa, ba wani yaron da ma bai da salula, za ka yi kace haka. Dukkanin su na da salula, manyan salula. Za ka je iPhone kaza, wayar hannu kenan. iPhone dai, yaran da kan suna challenge iPhone. Za ka yaro yana nan yana fama kudi na je sai littafi, amma ka ga wayar hannun shi wallahi zai baka mamaki. Balle ma yaran mata, ka tambaye su waye basu, sai su daga gida suka fito da su. Amma alhali wasu ma yaran ma da ka kalli yanda iyayensu suke, ba za su iya samar da irin wayoyin da ke hannunsu ba, su ba su ba. Wasu ma tabbas iyayensu ke sai musu wayoyin. Wasu hali shi sha'ani na GS, Ghana Education Service, ya haramta ɗalibi ya rika waya a makaranta.
Ya ƙara da cewar iyaye ke da alhakin lalacewar ƴaƴansu wajen amfani da waya a makarantu.
Gaskiya na Allah, iyayen zamani suna taimakawa sosai wurin gurbacewa tarbiyyar yaransu. Wayoyin nan kuma hana su koyon abu. Amma idan ka tambaye su kuma za su ce kaman su wayan nan yana taimaka musu ne wurin koyon abu. Wa wani assignment da ake bayarwa da zai fi karfin abin da aka gwada musu. Sannan kuma akwai school library.
Shi ko Hafiz Lare, wata sakamakon jarabawar sai fito, ya ce wayar salula zai iya taimaka musu idan hukuma ta ba da izini a yi amfani da ita a makarantu.
Cikin senior high school su mu ba yadda mu yi phone. Kuma phone yanzu kan da duniyar zaman nan phone na da muhimmanci sosai. Kin koyi abu, kin komai phone, kuma wai kara ka phone school. Ana boye ne ana yi. Ina gan gwamnati ya fi shi wani abu game da wannan, because yana kawo damuwa sosai.
Malam Suleiman magajin rafi ya yi kira ga gwamnati da ta kara tabbatar da ka'idar hana ɗalibai amfani da wayoyi a makarantu.
A matsayina na uba, gaskiya yana ci mana tuwo a ƙwarya. Lokacin da yaro za a ce ya kamata yana nan yana koyan abu, za ka same shi kan waya yana nan yana wayansu firan banza da yake bai dace ba. Ni dai ina ba gwamnati shawara a yi kokari a kawo dokoki wanda yake zai regulate wannan tafiya na mobile.
Hajiya Samira yaya Abdulrahman, jami'ar hukumar kula da wayar da kan al'ummar kasar Ghana, ta ce suna iya kokarin su domin tabbatar da ka'ida, sannan ta yi kira ga iyaye su taimaka domin a magance wannan matsalar.
A wurin mu na hukuma ba mu raye da yaran makarantu da ke bukatu da mobile phone. This is because muka duba yaran makaranta suna bukace da mobile phone. Instead of doki wannan phone, su yi bincike, su nemo maybe topic maudu da ake gwada musu wanda su samu ilimi a kai. Sai ka gan kamar yaran na use mobile phone nan suna duba ababe da bai amfanin su. Mun kira ga malamai makaranta, mun kira ga iyaye su sa ido a kan yaran su.
Sannan dai daga ƙarshe akwai kira da wasu masu ruwa da saki suke yi akan cewa a bada izini amfani da wayoyin salula a makarantu. Sai dai hukumar ilimi ta kasar Ghana ta ki amincewa da hakan.
Shi kuwa Mansur Sani, wakilin mu a Maradi ta jamhuriyar Niger, ya tabo matsalar dakatar da bita ne na makarantu koyar da sana'o'i da hukumomi suka yi, abinda kuma ke cewa iyaye da ma sauran al'ummar jamhuriyar Niger tuwa ƙwarya. Mansur, gare ka.
A fadin kasar Niger, manyan birane uku ne da suka hada da Maradi, Zandar da Tawa suka samu mallakar irin waɗannan jami'o'in da ake kira EET, wanda ke da sashe-sashe na musamman akan harkar kimiyya da fasaha. Na fita da sakamako mai kyau. A wata takarda da ministan ilimin ƙasar ya fiddo, akwai janye tsarin bibiyar ɗalibai da malaman ke yi, wanda ke ba su damar tabbatar da ɗaliban sun iya aiki a aikace. Soke wannan tsarin ya fusata ƙungiyar malaman manyan makarantun jami'a na ƙasa, abin da ya kai su ga kiran taron manema labarai daga bakin Kabiru Iro, maga takardan wannan kungiya a jihar Maradi.
Yau an yi duk kudurori da yawa, an ce wannan stash babu shi, wannan akadiriman da ake yi ana kori shi, an ce babu shi. Kawar munin ka amanta, fanni uku ne gare mu. Muna da fannin jini mekanik, muna da fannin harka gini, muna da kuma fannin electricity. Kun ga abin ke gare mu guda uku kenan. Duk wanga in yara suka je suka yi stash din su suka dawo, sai an yi ankadaran su, kuma sai sun so gaban mutane wakilai sun gabi sun ga abin so gani. Sun gaya mu abin da suka yi saboda yaran ne wanda an shewa su cikin aiki, za su zuwa su fara aikin su su operational. Kuma mu shine muka ce garin ba mu yarda ba, amana ce mu garin mu ta yara in muka bari aka wala antar da waga formation ta clinic ta unity da LGT.
To masu roro, saboda kuran lokaci a dan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu dora inda za ku ji ƙarshen tattaunawar wakilin mu na jamhuriyar Niger. Jihar Mansur Sani akan wannan matsala. A madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilan namu a Ghana Hawwa Abdulkarim da kuma Mansur Sani a jamhuriyar Niger, sai kuma jagorar shirin da tuba da umarni Jude Ledes Gresham, na ku baban gida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
To a gaida baban gida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Kadijan Bilyamun a Gwarmaji da Maimuna Alikon Auta kafin Taruwa da Aisha Lawal bin Hanbali MK ɗan Silba Sokoto da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau suka ce sunayen likitocin goge 199 masu albashi a jihar Zamfara abin takeici ne matuƙa, domin hakan ba zai haifar wa ƙasar mu ɗa mai ido ba. Da fatan gwamnatin mu ta jihar Neja ita ma za ta tafi bincike domin ta bambanta aya da tsakuwa a cikin likitocin jihar mu ta Neja, domin mu mata masu yawan zuwa asibiti mu muka san irin abin da muke gani. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa hukumar hana share fatocin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA ya kamata ta ƙara azama sosai wajen ci gaba da daƙile masu safara ta shan miyagun ƙwayoyi, duba da ganin yadda miyagun ƙwayoyin ke yin illa ga rayuwar masu ta'ammali da ƙwayoyin da ma ƙasa baki ɗaya. Sako daga Haruna Muhammad, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Shi kuma sakonmu na gaba da sallama ya fara ya ce BOA ku bani dama na yi mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jinjina, yayin jajirce wasu akan yadda ya tsaya tsayin daka akan siyasa ta arewacin kasar akan albarkatun rijiyoyin man fetur a arewacin kasar, yayin da wasu daga cikin 'yan kudancin kasar suke ta da jijiyar wuya a kai. To bari na yi muku tuni, kun manta da 'yan arewa ne suka yi sanadiyar gano muku taku rijiyoyin man? To yanzu Allah ya kawo mana wanda ya san inda namu rijiyoyin suke. Da wannan muke shugaban ƙasa Muhammadu Buhari fatan alkhairi a rayuwarsa. Sako daga sardunan ƙwallon mai sau Zaharuddin Muhammad Kaka. Sai sakonmu na ƙarshe a yau wanda ke cewa idan har rashin tsaro bai hana 'yan siyasa yaƙin neman zaɓe ba, to bai kamata a ce ya sa ainihin ɗage zaɓen da ke taɓa ba. Sai dai kuma idan akwai wata ƙullalliya ne a ƙasa. Sako daga Shehu Adamu Rajau.
An gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'ai a Ukraine a yau Litinin sun ce adadin mutanen da harin makamin linzami da Rasha ta kai kan wani gini a garin Dnipro ya kai 35, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da duba baraguzai don ceto waɗanda suka tsira da ransu. Gwamnan jihar yankin na Dnipro Valentin Rifshenko ya faɗa a shafin sada zumunta cewa an samu mutum 75 da suka jikata, sannan ana kan neman mutum 35 da ba a gansu ba. A daren Asabar Rasha ta kai hari da makami mai linzami kirar KH-22 wanda ta cillo shi daga yankin da ake kira Kursk. Ana zaman makoki a ƙasar Nepal a yau Litinin kwana guda bayan da wani jirgin saman kamfanin Yeti dauke da fasinja 72 da matukansa ya faɗi. Jirgin na kan hanyarsa ta zuwa garin Pokhara da ya fice wajen yawon bude ido bayan da ya taso daga birnin Kathmandu. Jami'an filin tashin jirage sun ce an yi nasarar gano akwatunan da ke dauke da bayanai da sautukan abin da ya faru na jirgin mai kirar ATR-72. A cewar kuma mai har yanzu ba a gano abin da ya haddasa mummunan hadarin ba wanda ya auku a yankin tsaunin Himalaya. Hukumomi a Italiya sun ce sun cafke shugaban wata kungiyar masu aikata manyan laifuka ta mafiya mai suna Matteo Messina Denaro. A shekarun baya an yankewa Denaro hukuncin ba tare da an kama shi ba bisa laifukan kisa da aikata ciki har da halaka wasu masu shigar da ƙara biyu da ke yaƙi da ayyukan mafiya a ƙasar ta Italiya. Da shekaru 60 Denaro, wanda ya ɓace tun yana matashi, zai fuskanci tuhume-tuhume da dama. Ya kuma taɓa tunkawan cewa adadin mutanen da ya kashe a rayuwarsa za su iya cika makabarta. A yau Litinin Amurka suke bikin tunawa da ranar haihuwar shahararren ɗan fafutukar 'yancin bil'adama marigayi Dr. Martin Luther King Jr. Wannan rana ta kasance hutu a duk faɗin Amurka yayin da ake bikin tunawa da Dr. King. A shekarar 1983 tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan ya rattaba hannu kan dokar, wato dokar ware wannan rana a matsayin ranar bikin tunawa da shi.
Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tsaya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wanda ta bada umarni da injiniyan mu ne ni ce taku nake muku fatan alkhairi Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen House na murya Amerika a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu ne da gobe na tafi.